Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Dahiru mai shani ce tare da Yusuf Aliyu Harande. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 27 ga watan Agustan shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya ce Amurkawa ba su da tsaro karkashin jagorancin Joe Biden. Hukumomi a Najeriya sun ce za su bude tashoshin jiragen sama don zirga-zirgar fita da shiga kasar. Haka kuma wata kotu a kasar New Zealand ta yanke hukuncin kisa ba tare da yiwuwar afuwa ba a nan gaba.
Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin za ku ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da caccakar tsohon ministan harkokin sufurin sama Femi Fani Kayode, duk kuwa da cewa ya bayar da hakuri kan zagin wani dan jarida da yayi.
Matsalan shi ga 'yan siyasa dama sun rai da 'yan jarida suna ji kaman ba isa musu wani tambaya ba. To amma duk wanda ya kalli wannan suke menene a cikin wannan tambaya, babu wani abun bacin rai a ciki, babu wani abun zagi a ciki. Shi dai Femi Fani Kayode ya kusa ta kanshi ne kawai.
Bayan da hukumar lafiya ta duniya ta ayyana Afirka a matsayin nahiyar da ta shawo kan cutar polio a cikinta, jami'an lafiya sun bayyana hanyoyin da suka bi wajen samun wannan nasara.
Tattara bayanai surveillance da ita wannan harkar cuta ko ina a kasar nan. In fact har ma masu ba da maganin gargajiya su ma muna kiran su faɗakar da su akan yadda alamomin wannan cuta take.
To za a ji ƙarin bayani. Muna kuma tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Aishatu Sule za ta gabatar. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukunna.
Yayin da tashe-tashen hankula masu nasaba da launin fata ke ƙara ta'azzara a Amurka, da daren jiya Laraba, mataimakin shugaban kasar Mike Pence ya shaidawa 'yan kasar cewa ba ku da tsaro karkashin jagorancin Joe Biden. Ya caccaki dan takarar jam'iyyar Democrat mai ra'ayi irin na masu bukatar rage kudaden 'yan sanda. Joe Biden ya ce tsarin Amurka kansa na nuna wariyar launin fata ne, a cewar Mike Pence lokacin da yake jawabinsa a babban taron jam'iyyar Republican a dare na uku. Ya kara da cewar Biden ya ce 'yan sandan Amurka na nuna wa tsararru bambanci a fakaice, kuma aka tambaye shi ko zai goyi bayan rage kudaden 'yan sanda, sai ya ce lallai ba shakka zai yi. Pence ya amince da tsayawa takara tare da Donald Trump karo na biyu a zaben da za a gudanar a ranar 3 ga watan Nuwamba. Hukumomi a Najeriya sun ce za su bude tashoshin jiragen sama don zirga-zirgar fita da kuma shigowa kasar daga nan zuwa ranar Asabar mai zuwa a karon farko bayan watanni 5 da rufewa. Tun a ranar 23 ga watan Maris, gwamnatin kasar ta dakatar da shige da ficen jirage a dalilin dakile yaduwar annobar coronavirus. Gwamnatin ta ce jirage 4 da za su fara shigowa kasar daga kasashen ketare za su fara sauka ne a birnin tarayya Abuja, sai kuma birnin Lagos. Amma zuwa yanzu ba a bayyana ko daga waɗanda kasashe waɗannan jiragen za su zo ba. A cewar ministan sufurin jiragen sama Hadi Sirka, matakin bude wannan shine ganin yadda ba a samu wata matsala ba tun bayan bude hada-hadar jirage na cikin gida a ranar 8 ga watan Yuni. Sirka ya kara da cewar za a tabbatar da cewar an bi duk wa'insu ka'idoji da suka kamata wajen ganin an samu nasarar dawo da zirga-zirgar jiragen sama. Wata kotu a kasar New Zealand ta yanke hukuncin kisa ba tare da yiwuwar yin afuwa ba a nan gaba ga wani bature mai tsatsauran ra'ayin fifita jinsi wanda ya hallaka wasu masallata 51 a masallatai biyu a shekarar da ta gabata. Dan kasar Australian Brenton Tarrant bai yi magana a lokacin da alkalin wata kotu Cameron Manda ya gabatar da hukunci a yau ba bayan kwashe kwanaki 4 ana shari'ar. Wannan shine karon farko da aka taba zartar da hukuncin kisa ba tare da yiwuwar gafara ba a kasar ta New Zealand. Alkali Manda ya misalta aika-aikar da Tarrant ya yi a matsayin abin da ya saba wa hankali, ya kuma kira matashin mai shekaru 29 mai tsananin son kai. Ya kara da cewar baka nuna tausayi ga waɗanda ka cutar ko misƙala zarratin.
To a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda zai sake dawowa da ƙarshen labarin duniyar a nan gaba kaɗan. A Najeriya ana ci gaba da caccakar tsohon ministan harkokin sufurin jiragen sama Femi Fani Kayode akan cin zarafin wani ɗan jaridar Daily Trust da ya yi, duk kuwa da cewa tsohon ministan ya nemi gafara a cikin wata sanarwar da ya fitar. A cikin faifan bidiyon da ya yi ta yawo cikin farkon makon nan, an ga yadda Fani Kayode ya dinga surfawa wani ɗan jarida zage-zage sakamakon tambayar da ya masa nawa ke ɗaukar nauyin tafiye-tafiyen da yake yi a kwanakin nan. A cewar wasu 'yan Najeriya masu ra'ayoyi daban-daban, suna tofa albarkacin bakinsu ne kan zancen har yanzu saboda yadda suke ganin ake yawan raina 'yan jarida tun kafin yanzu ma. Wakiliyarmu Halima Abdulra'uf na ɗauke da cikakken rahoton.
Tsohon ministan sufurin jiragen saman Najeriya Femi Fani Kayode a lokacin da yake furta zafafan kalaman cin zarafi sakamakon tambayar da ɗan jarida Daily Trust ya yi masa kenan.
I'm saying this on live TV. What type of stupid question is that? Bankrolling who? Do you know who you are talking to? Bank, I will not take any questions from this man. What type of insulting question is that?
Tabbas wannan cin zarafi ne, I mean duk inda cin zarafi ya kai wannan ya kai saboda ya yi kalaman ɓatanci a kan wannan bawan Allah a bainar jama'a inda ya dinga zagin shi yana gaya mashi magana ba daɗi, saboda haka lalle an ci zarafin shi, kuma wannan yana daga cikin yawa-yawan abubuwan da kan faru musamman a wurare daban-daban inda masu fadaji suke ganin ɗan jarida ba komai ba, sun fi ƙarfin shi a saboda haka za su iya mai magana duk yanda suka ga dama yayin da yake gudanar da aikinsa. Wannan abu da shi Femi Fani Kayode ya yi abu ne na kamar ya saba ne yin haka a duk lokacin da ya samu dama. Wannan ba daidai ba, ya kamata a taka mishi burki da shi da ire-iren su, kuma kamata ya kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa ya tamata ɗauki tsauran mataki a kan irin wannan halaye domin kare 'yancin 'yan jarida da kuma na aikinsu.
Fitaccen ɗan jarida kuma babban sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar Nasarawa Ibrahim Ino Adra kenan da ra'ayinsa akan cin zarafin ɗan jarida AO Charles. A Najeriya matsalar cin zarafin 'yan jaridu abu ne da ke cin tuwo a ƙwaryayen ƙasar saboda yadda gwamnati ke jan ragamar sa ido tare da bayyana yanayin gudanar da aikin jarida, duk da cewa kundin tsarin mulkin kasar sashi na 39 karamin sashi na 1 ya kare 'yancin faɗin albarkacin bakin mutum tare da gudanar da aiki kamar yadda tsarin mulkin demokradiya ya tanadar. Ko me ke jawo cin zarafi ga 'yan jaridu? Ga fitaccen 'yar jarida Lami Sadiq da bayani.
Matsalar shi ne 'yan siyasa dama sun raina 'yan jarida, suna ji kamar ba a isa musu wani tambaya ba. To amma duk wanda ya kalli wannan bidiyon zai ce menene a cikin wannan tambaya? Babu wani abun bacin rai a ciki, babu wani abun zai a ciki, shi dai Femi Fani Kayode ya kauzar ta kai shi ne kawai.
Ɗan jarida Abubakar Salihu ya tofa albarkacin bakinsa akan wannan batun cin zarafin.
Gaskiya an wuce gona da iri, saboda shi ɗan jaridan nan aikinsa yake, kuma abin da ya yi tambaya ce cewa wake ɗaukan nauyin tafiye-tafiyen da shi Femi Fani Kayode yake. Kamata a ce a matsayinsa na babba wanda ake ganin kimarsa, idan ba zai asu tambayar ba kawai ya yi wuce ko kuma ya ɗauki tambayar wani. Don shugabannin ƙasa ma irin su Donald Trump ana ganin sai da suke da 'yan jaridu, da aka tambaye shi tambayar ba ce masa ba kawai sai ya tsallake.
Babban sakataren kungiyar 'yan jaridar Najeriya Shu'aibu Usman Liman ya yi tsokaci akan cin zarafin ɗan jarida da Fani Kayode ya yi.
To lallai cin zarafin da Fani Kayode ya yi ma wannan ɗan jarida ba shi da halaka da yadda 'yan jarida suka kaskantar da kansu kamar yadda wasu suke zargi. Lallai na yadda da cewa akwai 'yan jarida da suke aikin su ta hanyar da bata dace ba, amma ba shi bane. A nawa ra'ayi rashin hakuri ne na 'yan siyasa da wasu fitattun 'yan ƙasa waɗanda ba sa so 'yan jarida su bincike su saboda wasu dalilai. A cikin ƙasar nan Najeriya kusan kowane ma'aikaci ai albashin da ake ba su baya isa su. A cikin 'yan jarida akwai waɗanda suke aikin su da gaskiya da hazaka, akwai kuma waɗanda suke aikin su da rashin gaskiya.
A ƙasashen duniya da dama 'yan jaridu na fuskantar barazana ta fuskar aiki daga gwamnati masu tsatsauran ra'ayi, 'yan siyasa da sauran jiga-jiga, lamarin da ke yin sanadiyar lalata kayan aikin su, raunata su da ma kisa a wasu lokutan, kamar yadda aka kashe marigayi ɗan jarida Jamal Khashoggi a ofishin jakadancin Saudiya a birnin Istanbul na ƙasar Turkiya. A Najeriya wannan ba shine karan farko ba da 'yan siyasa ke cin zarafin 'yan jaridu sakamakon tambayoyi ko a watan Yuni na shekarar da muke ciki wani dan majalisa a yankin kudancin kasar ya ci zarafin dan jarida Owosu a lokacin da yake harabar ginin majalisa sakamakon zargin sa da yada kalmomi daban da ba haka yake nufi ba. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Halima Abdulrauf. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harin da ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Ma'aikatar shari'ar Amurka a jiya Laraba ta sanar da cewar za ta gudanar da bincike akan harbin wani bakin fata da aka yi a garin Kenosha a jihar Wisconsin. An dai harbi Jacob Blake ne a ranar Lahadi, wanda ya sanadiyar barin shi da rabin jikinsa baya aiki, inda ya samu rauni a cikin jikinsa. Ma'aikatar shari'ar ta tabbatar da cewar hukumomin binciken manyan laifuffuka ta FBI tare da haɗin gwiwar hukumomin tsaro na jihar Wisconsin za su gudanar da binciken. A cewar rahoton, an kira ofishin 'yan sanda na garin Kenosha don kawo agaji bayan wata mata ta kira tana cewa saurayinta ya zo, alhalin kuma an hana shi zuwa wurinta. A daidai lokacin da aka shirya gudanar da wasanni na ƙasa na ƙwallon kwando, basketball a turanci na kungiyar Milwaukee, 'yan wasan sun ki aminta da buga wasa da zummar jawo hankalin mahukunta da jami'an tsaro kan buƙatar ɗaukar matakai akan cin zarafin baƙaƙen fata da ake yi a Amurka. Wannan matakin ya samu karɓuwa na kin shiga gasar a duk faɗin ƙasar. Haka zalika, an shirya wani babban wasa na kungiyar ta NBA wanda aka dakatar da shi. Duk kungiyoyi na maza da mata, haka da 'yan ƙwallon ƙafa, duk sun shiga cikin wannan fafutukar, inda suke nuna rashin adalcin da ake yi wa 'yan wasa. Haka ita ma 'yar wasar tennis Naomi Osaka ta tabbatar da cewar ba za ta buga wasanta ba, wanda za a yi a yau Alhamis na zagayen kusa da ƙarshe.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma bangaren lafiya. Bayan da hukumar lafiya ta duniya ta ayyana Afirka a matsayin nahiyar da ta aminta daga cutar polio sakamakon yin shekaru hudu a Najeriya ba tare da samun bullar cutar ba, jami'an lafiya sun bayyana irin hanyoyin da suka bi domin tabbatar da wannan nasara. Nasir Adamu Al-Hikaya ya aiko mana da cikakken labarin.
I sincerely hope that as soon as possible Nigeria will.
Tun ziyarar tsohon sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon a Najeriya a Agustan 2015 ya nuna kwarin gwiwar Najeriya da take mafi yawan jama'a a Afirka da zama mafi yawan bakar fata a duniya za ta shawo kan cutar shan inna. Daidai watan Agustan nan an samu shekaru hudu chip da zuba ido ba tare da samun cutar ba, duk da yanda kalubalen tsaro ya kawo cikas wajen rigakafi a yankunan da Boko Haram suka fi addaba. Jami'in yaki da shan inna na hukumar lafiya matakin farko na Najeriya Dr. Usman Sa'ido Adamu ya zayyana hanyoyin da jami'an suka bi har aka samu cimma nasarar
tattara bayanai surveillance na ita wannan harkar cuta ko ina a kasar nan. In fact har ma masu ba da maganin gargajiya su ma muna kiran su faɗakar da su akan yadda alamomin wannan cuta take. Ka gane, wato ainihin za ka ga kafar mutum ba ƙarfi a kafar da kuma zazzabi. So muddin muka samu wannan, za mu tura jami'an mu aje a dauki wato ainihin samples bayan gari da sauransu aje a gwada a tabbatar da cewa ko ita ce ko ba ita ce ba.
Rashin mai da hankali tun farko kan cutukan da aka sani irin zazzabin cizon sauro daga masu bada tallafi na duniya ya kawo kyamar rigakafin shan inna da wasu suka fassara da makircin Yahudawa na rage yawan jama'a. Manyan malaman Islama irin su Sheikh Abdullahi Balalau na GBS sun dage wajen wayar da kan jama'a, musamman ma bayan wani taro kan shan inna da suka halarta a daular Larabawa.
Hikiman mai alfarma sarkin musulmi ya dauke ni tare da wasu maluma irin su Malam Karibullahi Nasiru Kabara a gefen darikan Kadiriyya da waɗansu kuma daga cikin gefen yan Tijjaniya. Ga mu da ni da akwai sakataren kungiyar Izala Malam Muhammad Kabiru Gombe, akwai Dr. Abdullahi Salih Pakistan wanda daga nan muka tafi, an gabatar da jawabai mun saurara, an samu wasu manyan maluma daga kasar Saudi Arabia, kuma bankin Musulunci Islamic Development Bank sun zo. Babban abin da ya kara mana haske a wannan taron shine da mun dauki issue ko matsalan polio a matsayi ne da kawai Turawa suke kawo magunguna kyauta, me yasa ba za su ba mu maganin malaria ba? Dukkaninmu muna da wannan tunani, amma a zaman sai muka ga tara kudi ake yi don ma a sayi maganin polio. Mai kudin computer Bill Gates da shi da jama'a sa su ma sun zo sun kawo kudin su. Sannan kasashen musulunci kamar Abu Dhabi da suka ba gudunmawa kusan miliyan 125 na dala. Bankin musulunci shi ma ya kawo gudunmawa mai yawa da kuma ya za a taimaka wa kasashen musulmai a tabbatar da wannan cuta babu shi. Da yawa daga cikin malamai da suka fito daga kasar Saudi Arabia sun yi bayanai da karantarwa. To kaga wannan ya canja mana tunanin mu da lissafin mu cewa abin ba sai ba haka yake ba.
Director Hukumar Lafiya ta Duniya a Afirka, Matshidiso Moeti, ta buƙaci takatsantsan dan har yanzu Afghanistan da Pakistan na da cutar ta shan inna da take ganin cutar na iya sulalowa zuwa Afirka. Tun shekaru 40 da suka wuce da aka samu nasarar kawar da cutar a Ghana, sai bana aka samu nasarar kawar da wata ƙwayar cuta gaba ɗaya. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To kuna sauraron labarin ne akan mita 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma sai shirin mu na lafiya uwar jiki.
Barkanku da warhaka. Barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha ta sule dauke da shirin.
A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za ku ji cewa cibiyar kula da cututtuka a nan Amurka ta fitar da wasu bayanai a kimiyance game da yaduwar coronavirus. Dr. Muhammad Ladan zai yi mana matashiya game da kare kai a wannan yanayi bayan fitowa daga killace kai ko kuma kulle da kasashe suka sassauta dokar. Sannan za ku ji amsoshin wasu tambayoyi da suka danganci kiwon lafiya. Duk a cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, ku biyo mu.
Masallatan Juma'a an kulle da wayauna ni ban taba gani ba. Sanar ka yau ta wanke hannu sannan na sanya takunkumi na koma gida.
Cibiyar kula da cutuka a nan Amurka ta fito da wasu bayanai a kimiyance akan yaduwar cutar coronavirus. Bayanan sun nuna cewa yiwuwar daukar cutar akan abubuwa na da sauki sosai. Haka zalika yiwuwar yada cutar a harkoki a wuri bude shi ma da sauki sosai. Amma ana saurin yada cutar a taruka a rufaffen wurare kamar ma'aikatu, wuraren ibada, sinima da wuraren raye-raye. Abinda wannan sakamakon binciken ke nufi shine kada al'umma su gaggawan komawa ofisoshinsu da makarantu da wuraren ibadu da dai makamantan haka. Amma hakan zai rage tunanin daukar cutar ta hanyar taba kayayyakin da ake amfani da su kullum. To Allah ya kyauta. Lafiya dai aka ce uwar jiki. Yanzu kuma bari in mika ku ga likitanmu Dr. Muhammad Ladan ya mana matashiya akan irin matakan da ya kamata jama'a su dauka yayin da aka fito daga wannan killacewa ko kuma kulle da hukumomi suka kakabawa jihohi ko kasashe.
Ko da yake an ce mutane su fita su yawo yanda suka kamata. To ko da yake an ce haka, amma ai wannan kwayar cutar tana tare da mu har yanzu. Saboda ka sharan da shawaran da zamu ba mutane shi da ya kamata abubuwan da muke yi mu ci gaba da yin su. Kamar yanda zamu in muka shiga mutane in dai mutum na da abin nan da ake rufe da baki da hanci wanda ake kira mask mu tai amfani da shi. Ko in kana cikin mutane kada ka kusa da mutane irin kai dan tazara daga mutane haka da yawa kada ka kusa da mutane. Wannan ba za ka iya kada ka rinka shiga cikin mutane da yawa. Ko da za ka shiga ma ka samu wani abu wanda zai rufe bakinka da hancinka. Domin wannan ciwon da yanda yawanci ba su ne kimiyya suka ce bayan ciwon na tare da mu sai an samu wani magani na warkar da shi ko wani maganin rigakafi. Amma in ba mu samu waɗannan ba dole mu rinka lura muna tsafta wanke hannayenmu muna sa su waɗannan mask ɗin nan sannan muna lura da inda muke shiga kuma nisa da mutane kada mu rinka tsayawa kan mutane haka da yawa. Don haka haka dai kuma da ikon Allah zai iya karewa. Amma ba abin da zai faru sai dai mun samu ko magani da zai warkar da shi ko kuma wani alluran rigakafi.
kamar masu kamfanoni ko kuma masu kantina ko masu kasuwanci da al'umma za su iya ziyartar su ko don sayayya kuma fa
to hajiya kamar masu kantina to ya kamata su samu irin magani wanke hannu na tsafta ko kuma ma su samu sabulu da ruwa kuma mutum zai shiga ya wanke hannun sa kafin ya shiga in ya shiga kuma ya tabbatar su raba mutane kada mutane su kusa da yawa kada kuma su yadda mutane da yawa su shiga kantin inda ko rinka su rinka same kamar mutane biyu uku ko hudu a lokaci suke shiga ba kowa ya shiga gabaki daya ba mutane kamar uku hudu sun shiga an kare su fita sai a saki sakamakon hudu biyar ko shida kada dai a sa mutane da muka saba a tunkusa a wuri daya to haka to kuma da ikon Allah zai iya kare kowa amma dole a samu irin ruwan nan ko sa ruwa da sabulu ma ya fi sauki wanda mutane za su rinka hannun su kan shiga ko kuma shi irin wannan sanitizer din da ke amfani to shi wannan shi ba kan taimaka kuma inda mutane da kokari inda wurin ya cika da abinda ake sa a baki da inda za su iya sa wannan su ma mask din nan to hajiya
to makarantu da kuma wuraren ibada su ma wani shawara za a ba su domin su ma wurare ne na cinkoso
makarantu da wurin ibada abin da ya kamata a wuraren nan shine na farko makarantu ko yaro in yazo zafi da sai za a dauki zafin jikinsa body temperature kenan da turanci sannan a samu su wadannan abubuwan da ake wanke hannu tsaftace hannu sannan a dauki kuma zafin jikin yaran kamar tsakiyar rana da kafin su tafi gida sannan kuma yawanci in za a rage yawan yara a aji dole a rage yawan yara a aji su ma wuraren ibada kuma ya kamata a rinka daukan zafin jikin mutane in suna za su shiga wurin sannan in mutane za su iya rufe bakinsu da hancinsu to wannan shi ma zai taimaka kwarai da gaske amma kuma su ma dole a samu abin nan da ake kira sanitizer wanda za a go wanke hannu amma shi ma wurin ibada a rage yawan mutane cunkoso da yawa kamar wurin sallah maybe a raba kamar ai so biyu ko so uku yadda ba za a tara mutane wuri ɗaya da yawa ba taruwa wuri ɗaya da yawa shi ne mafi wahala hajiya.
To tambaya ta farko ya fito ne daga mai nasarawa funtuwa ya ce wai me yasa aka sa wa cutar numfashi ta coronavirus suna wato yana nufi me yasa aka canza daga coronavirus aka sa wa cutar COVID-19.
To shi wannan coronavirus na 2019 da aka ce COVID-19 abinda sai aka sa masa suna COVID-19 shine coronavirus infectious disease na 2019 to wannan cutar ta fito ne da shekara na 2019 shi yasa ake cewa COVID-19
to su kuma Baffa Haruna Bajoga da Haladu Musa Bajoga sun ce wai shin idan mutum ya warke daga cutar corona yana iya sake kamuwa
to bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba domin in mutum ya kamu da cutar cikinsa kan yi waɗansu kwayan halitta da ke kare da sake kama wannan cutar amma tun da wannan corona din sabon cuta ne wanda muka ce novel corona to tabbatar ba amma bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba
to sun kara da cewa a tarihin duniya an taɓa samun wani cutar da ta karaɗe duniya kamar coronavirus
to akwai cutar da ta fito a 1918 wanda ake kira Spanish flu ita wannan ta kashe mutane miliyan barkatai saboda haka wannan ma ta fi tsanani bisa ga wannan corona da muke da ita yanzu nan
tambayar su ta uku ita ce wai ko akwai nau'ukan mutane da jikinsu baya harbuwa da cutar ta coronavirus
to wannan ba mu tabbatar ba hajiya amma 80% da mutanen da suka kamu da wannan ciwon bai tsanani sosai so waɗannan suna iya warkewa kuma da alaka wani ciwon sosai kuma a cikin waɗanda 20% waɗanda yake tsanani to kuma ya fi kuma tsanani sosai akan mutanen da suke da ciwon zuciya suna da suka manyanta waɗanda garkuwarsu ba ta da ƙarfi wanda su kuma irin masu ciwon asma ko masu irin ciwukan waɗanda ba su numfashi sosai ko kuma a irin waɗanda aka canza musu kamar irin su ƙoda ko su hanta to duk waɗanda dai garkuwar jikinsu ba shi da ƙarfi to wannan ciwon na tsanani kwarai da gaske amma akwai wasu waɗanda abin bai tsanani gare su sosai hajiya.
Shi ko Dahir Manjos Gobir Sama Rosaria yana tambaya wai dan Allah wai me yasa mutum idan yana barci wai ya fi fitar da zufa koda kuwa ana sanyi ne.
To mutum da bai kamata ya rinka zufa lokacin sanyi ba, dan dai lokacin zafi ne mutum na iya zufa, amma malamin kowane lokaci yana bacci kuma yana zufa lokacin sanyi, ya kamata ya je wani likita a duba shi, domin akwai wasu abubuwa da ke cikin jikin ɗan adam waɗanda ke sa ɗan jikin mutum ya zafi da yawa ya zufa. Inda sanyi ne, to jikin mutum ya kamata bai kamata ya zufa domin zafin ne ya kamata yana cikin jikinsa. Saboda haka malamin ya je ya duba, akwai wasu a yana halitta da jikin ɗan adam da sun canza da yawa, yakan sa mutum ya zuba da sanyi, so ya je wani likita a dube shi.
To likita, a wani hali ake ciki yanzu da wannan cuta ta COVID-19? Ana samun sauki kuwa?
Ana samun sauki Hajiya. Akwai waɗansu wurare kamar irin su New York, a tsananin ciwon ya rubu kwarai da gaske. Akwai kuma waɗansu wurare kamar irin a nan ƙasan kamar irin su Dakota da sauransu, abin ƙaruwa yake. So abin yana daga kowane ɓarayin ƙasar yana bambanta, amma a gabaki ɗaya yana ɗan raguwa kaɗan.
To da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata an amfana, a kasance mako na gaba domin jin wasu shirye-shiryen masu ƙayatarwa. A halin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Julie Lovers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tusile. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce, ta ce tabbas na janjinawa ƙasa ta Najeriya akan kawar da wannan cuta ta shan inna. Ya kamata ta ƙara azama wajen ganin ta yaƙi cutar zazzabin cizon sauro kamar yadda ta yaƙi cutar shan inna. Daga ƙarshe nake addu'a, Allah ya kawo ƙarshen duk wasu cututtuka a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin summa amin. Sako daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnonin jihohi da ya kamata su ɗauki matakan gaggawa a kan yankunan da ke fuskantar ambaliyar ruwa da kuma taimakawa al'ummomin da wannan iftila'in ya afkawa. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya maidawa waɗanda suka rasa dukiyoyinsu da alkhairi. Sako daga Amina Adamu Malamadori da Ummar Sabo Sarkin Sani a jihar Jigawa. Daga nan kuma sai wasiƙar Haruna Muhammad Katsina, ya ce 'yan siyasar jihar Edo ya kamata ku mayar da wuƙaƙenku a cikin kube, ku yi siyasa ba da gaba ba, domin ku ciyar da jihar ku gaba. Tayar da hankali ba zai haifar ma jihar da ɗa mai ido ba. Shi kuma Muhammad Salihu ƙauren Namo da Zamfara cewa ya yi, ku gaya wa shugaba Buhari cewa duk wasu tsare-tsare da zai aiwatar a sauran shekaru uku da suka rage mai a kan mulki, to samar da tsaro da kuma yaƙi da fatara sun fi su muhimmanci, don haka su ya kamata ya baiwa fifiko. Sai kuma wasiƙa ta gaba daga Salamata Haruna da anti matar babba Haruna Bazuga. Suka ce muna kira ga 'yan uwa iyaye mata da su dinga kula da shige da fitin 'ya'yansu don kaucewa yin abota da abokan banza. Daga nan sai kuma wasiƙa ta ƙarshe mai cewa salon VOA Hausa, ya kamata shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko ya rinka sara yana duba bakin gatari akan batun zaɓe. Sako daga Usaina Alhaji Umar Fureba Gashuwa.
Bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Yayin da tashe-tashen hankula masu nasaba da launin fata ke ƙara ta'azzara a Amurka, a daren jiya Laraba, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya shaidawa 'yan ƙasar cewar ba ku da tsaro ƙarƙashin jagorancin Joe Biden. Ya caccaki ɗan takarar jam'iyyar Democrat mai ra'ayi irin na masu buƙatar a rage kuɗaɗen 'yan sanda. Hukumomi a Najeriya sun ce za a buɗe tashoshin jiragen sama don zirga-zirgar fita da kuma shigowa ƙasar daga ranar Asabar mai zuwa, a karon farko bayan watanni 5 da rufewa. Wata kotu a ƙasar New Zealand ta yanke hukuncin kisa ba tare da yiwuwar abuwa ba a nan gaba ga wani bature mai tsatsauran ra'ayin fifita jinsi wanda ya hallaka wasu masallata 51 a masallatai biyu a shekarar da ta gabata. ma'aikatar shari'a ta Amurka a jiya Laraba ta sanar da cewar za ta gudanar da bincike akan harbin wani bakin fata da aka yi a garin Kenosha a jihar Wisconsin.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Ladis Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Madina Dahirun mai shanu nake cewa